إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يان uwa mu kallon da sauraron mu kusa da nesa daga wannan dakin daukan karatu anan Argungu Argungu local government Kebbi State, Nigeria. Allahmu da sauran sauran kasashe na duniya gaba daya bayan Nigeria. Muna gaishe ku da gaisuwar Islama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ne uku ko ga watan Ramadan hijira shekara 1441 yayi daidai da 26 ga watan April miladiya haihuwar Annabi Isa da Maryam insa alaihi salatu wassalam shekara 2020 in uwa a ci gaba da wannan tafsiri jiya mun kwana aya 15 a cikin sura ta 12 wato suratul yusuf kamar da muka faɗa suratul yusuf makiyya ce zaman ta makiyya za a same ta da kalmomi waɗanda suka shafi ɗabi'a ko halayya na mutanen makka mun yi bayani cewa wannan sunta ta sauka ne kan hanya da kanin Makka da Madina wasu kuma suna cewa ai ije ne don ƙurewa Qurayshawa suka hada kai da Yahudawan Madina ko kuma Yahudawan Sham da cewa a tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta ƙurewa a tambaye shi in Annabin gaskiya ne zai iya bada amsa shine shin akwai wani mutum wanda aka aihe shi a Sham aka aihe shi ko kuma Urdun, amma kuma ya gamu da matsala an kore shi ga garin ya koma mitra. Na biyu akwai wata gaba da aka kai wadda baban shi ya yi kuka saboda rashin shi. To ku je ku tambayi Muhammad sunan wannan annabi. A wannan lokaci a ƙasar daular Larabawa gabaki ɗaya babu wanda ya san wannan mutum in ba wahayi daga Allah ba, amma Allah ya yi sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa ya gaya musu sunan mutumin nan Yusuf, amma dai bari amma karanta musu tarihin shi gaba ɗaya. Sai aka ba su zare da abawa, aka ba da tarihin shi gabaki ɗaya. Alhali tarihin annabi Yusuf yana cikin At-Taura, zaman tarihin shi a cikin At-Taura, yanzu kuma ga annabi ya kwashe shi tiriyan alaihi salatu wassalam ya karanta musu. Wannan shi ya sa wasu daga cikin su suka musulunta. Kuma kore wadda ake son a yi wa annabin Allah ba a iyawa, domin izlayin zai ko anil hawa in huwa illa wahayun yuha, ba a iya kore annabi sallallahu alaihi wasallam don bai magana da ra'ayi sai abinda aka aiko mai daga wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Darasinmu na jiya ya nuna hasada ta shiga tsakanin dangin annabi Yusuf wa'inda ba 'yan ɗaki ɗaya ba. In ba ku manta ba, mun faɗa cewa su goma ɗin nan uwarsu ɗaya, amma da rasuwa Allah ya yi mata. Bayan ta rasu, sai Yaqub alaihi salatu wassalam ya yi amarya. Ita wannan amarya ita ce aka samu haihuwan Yusuf da Bilyamin alaihi musallatu wassalam. To mun kwana da irin kullin makirci wanda suka shirya mai har suka karɓe shi daga hannun babansa da niyyar za su je da shi, sun kuma yi ittifaki ba za su yi mai kisa ba, amma dai za su ɗauke shi daga garinsu na Sham ko kuma Urdun. Kar ku manta da Urdun da Sham abin nan Palestine ko Baitul Maqdis boda ɗaya ne, yanzu ma ruwa ne kawai suka zo suka raba su. Haka su ma da Misra boda ɗaya ne, amma akwai nisa tsakanin Sham zuwa Masar. Domin wancan lokaci kar kuma ta tafiya ce ta ƙafa ko kuma ta jakai ko kuma ta raƙumai da dawakai, don haka yasa tana da nisa sosai. Wannan shine abin da zamu ci gaba mu ji me ya faru a ƙarshe na abin da ya gudana tsakankanin su. To ci gaba.
Waja'u abahum 'isha'an yabkun, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
يا أيو ما تبي بير وانا كراتون بسمان تابا da cewa da suka je da shi sun yi mai maganganu na batanci, sun kuma shigar da shi cikin rijiya. Kissa wadda ake yi cewa sun yi shawarar su ɗau duki su jefa mishi a rijiya ya halaka, babbansu Yahuza ya ce a'a, wannan kissa ba mu ga inda take da sinadi na ƙwarai ba, don haka yasa ba mu kawo ta ba. Amma abinda muka kawo dai shi ne an shigar da shi cikin rijiya, ga ya batul jubbe. Yanzu kuma tunda sun bukatan su ta biya kuma yamma tayi za su dawo gida kamar yadda suka saba da dawowa da yamma daga wurin kiyo shine Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin wannan aya ta alqur'ani waja'u abahum isha'an yabakun ga su sun dawo daga wurin kiyo sun zo gida sun ta samma bangaren da babansu yake zama a cikin gida suka zo wuri ne yabukuna suna yin kukan ƙarya don kada ku manta wannan kuka ba irin kuka ne na asali ba wanda wata damuwa ta sabbaba shi kamar yadda ahlul ilm suka yi bayani kuma wannan wadihan kuka ne na yaudara yana ɗaya daga cikin abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa mutum mai munafunci ya yi kowa saurin mallaka idanu ne duk lokacin da yake son ya yi kuka sai ya yi kuka amma musulmi mutumin kirki baya iya yin kuka sai lokacin da wani abin kuka ya same shi amma in yana da munafunci to kuka yanda yake so duk yana iya yi ne tunda kukan ƙarya ne shi yasa ake zargin mata da cewa da yawa daga cikin su suna labari sai su fashe da kuka amma in ka bi labarin nan tiryan da yawa za ka iske cewa kuka ne kurum suka yi amma kuma abinda suke ma kukan nan su ne ba su da gaskiya don haka kuka ba alama ce wadda take tabbatar da an zalunci mutum ba abinda ke tabbatar da an zalunci mutum shine bincike da bayani me ya faru abu kaza aka yi abu kaza aka yi rubama sai ka samu mai kukan shine azzalumi mai kukan shine yayi banna to wannan shi ake ce ma kukan ƙarya kamar yadda wa'anga suka yi su ba su da munafunci amma kuma suna da hasada domin kawai suna ganin babansu ya karkata ga abin nan kanin su Yusuf da kane ne alaihi musallatu wassalam don haka waja'u abahum isha'an yabakuna ga su sun dawo daga wurin kiyo sun zo wurin babansu isha'an kalma isha'a tana ɗaukan ma'anan da la'asar domin shi ne ɗabi'ar lokacin da makiyaya ke dawowa kuma tana iya ɗaukar isha ba'dal maghrib ko ba'dal salatul isha kenan cikin dare domin wanda yake son yayi yaudara galiban makiyayi kuma yakan samu ga matsala wani lokaci ya dawo da la'asar wani lokaci ya dawo da maghrib wani lokaci kuma sai bayan isha'i sai kaga ya dawo to dawowansa wannan ita take nuna abin nan cewa ya dawo da kiyo to amma su tunda akwai wata hila wadda suke bukata a gamsu da ita a yadda da ita dole a dauki fassaran isha wannan aya a matsayar ba'dal isha ma'ana bayan maghrib zuwa sallan isha a lokacin suka dawo yabkuna suna yin kukan ƙarya qalu suka ce ya abana ya babanmu inna zahamna nastabiqu mu fa mun tafi wurin kiyo dazu da sahe tare da danka Yusuf nastabiqu muna tsere tsere al'adan mutanen da suka tafi wurin kiyo muna wasa mun shagaltu mun bar danka Yusuf ya kulan mana da kayanmu a ƙarƙashin itaciya wa tarakanal Yusufa inda mata'ina mun bar Yusuf a wurin kayanmu ko da muka zo muka duba fa akalahu zi'ibu kirkeci ya riga ya cinye shi kamar yadda muka faɗa jiya wannan kalma uban ya faɗa musu yana jin tsoro kada kirkeci ya cinye shi to sai suka yi amfani da wannan kalma suka ce abinda ko ka faɗa kenan baba kirkeci ya cinye shi waja'u ala qamisihi bidamin kazibi sun zo wa ma anta bi mu'min lana, mun sani ba za ka gamsu da maganarmu ba, ma'ana ba ka yadda da abinda muka faɗa maka cewa kirkeci ya cinye shi, domin ƙaunar da kake yi mai ta riga ta yi zurfi, kuma tun farko mun lura ka sa shakku game da tahiyyarmu da shi. Mun san ba yadda da kai ba, walau kunna sadiqin, ko da abinda muka faɗan nan kuma gaskiya ne, ka yadda ba. Kaga tun nan labarinsu ya nuna akwai yaudara ciki, akwai ƙarya. Na farko cewa ba yadda da kai ba, mutumin da ya zo da labarin gaskiya me zai sa ya shimfiɗa da wannan kalma? Yanan da ma ya fahimci labarin nan ba na gaskiya ba ne. Na biyu, kalma cewa walau kunna sadiqina, ko da ma mu masu gaskiya ne, wato kalma ta nuna kenan da ma su masu ƙarya ne. Don haka cikin labari, in dai ƙarya mutum zai shirya, to cikin labarin wani ɓangare zai warware wani ɓangare, wanda zai ba masu hankali su iya gane cewa wannan labari ba haka yake ba. Wannan shi yasa kotuttukan mu suke saurin gane shari'a yanda take, tun ba a ƙare ta ba, sai su gane mai ƙaran nan bai da gaskiya, ko kuma su fahimci cewa wanda aka yi ƙarin shi lalle akwai sare sarin cewa ya yi wannan abu. Domin daga statement, labari da ake badawa, mutum na iya gane kalmar gaskiya da kuma kalmar ƙarya. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'u ala qamisihi,
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
وجاءوا سنزو أولين بابان على قميصه don su samu kariya, sai suka zo da rigar shi, tun can sun ce ya tube ya ba su rigan. Mu ba mu cika ce mataguwa riga ba, alaƙanmu da kanawa ita ta lalata mana Hausa, amma mu riga, to wannan malum-malum da muke ce ba riga. Amma su kanawa ko wace irin nau'in sutura riga suke kiranta. Mu sai dai muna da kaftan, muna da jacket, muna da babbar riga. Wannan duka mu ga tsarin mu na tsaffatanci muna da su, wallahu a'lam. To karaman tanguwar shi ne suka cire suka zo da ita. Amma kuma wannan taguwan, wato bidammin kazibe, da jinin ƙarya, dalili saboda babu inda adda wata alama wadda take gwada an da kura ta cinye mutum ga jikin shi gaba daya, yana da jake taguwa karama a jikin shi, a cinye naman shi gaba daya, amma bu inda rigan nan ta fashe, ko da a samu ga inda zaga hakuran kura ko kirkeci ya bude wurin nan ya hayya kai ga nama ne, wannan abun akwai ban mamaki ciki ne. Don haka Allah ma da kanshi a nassin Qur'ani sai ce bidammin kazibe, da jini na ƙarya. Aisha saboda wani kauli an ce musu su annabawa ne, su annabawa ne, wannan ya sa Aisha radiyallahu anha ba ta karanta shi bidammin kazibe, wa ja'u ala qamisihi bidammin kazibe, sun zo alhali akan rigar Yusuf tana ɗauke da wani jini na ata, dami don ta kauce makarin sai annabawa ne. Kamar yadda muka yi bincike kuma yi bayanin jiya cewa masahihu wallahu a'lam Imamu Shawkani rahimahullah da wanda ya mai sharhin tafsirin shi na Fathul Qadir sun faɗa cewa wannan ba annabawa ba ne, saboda waɗanga dalilai guda uku. Dalili na farko, hasada, ba annabi bai hasada domin ma'asum ne ba annabi. Dalili na biyu ta ukutulu Yusuf ko kashe Yusuf bai yi wa annabawa su taru su ba da umarnin kashe mutum mummuni salibi ba bisa ga haƙƙin shari'a ba. Na uku ƙarya cewa aikin kirki ya cinye shi ga shaida a rigan shi domin sun yanka wani abu na akuya ko wata tunkiya wallahu a'lam sai suka sanya ma rigan shi jini jina-jina suka kawo ka ce mai ka ga shaida lalle kirki ya cinye ɗanka Yusuf kuma ka ga rigan shi kuma ka ga jini na jiki ne ga wannan rigan. Amma kuma sun manta babu inda suka ɗan yaga rigan balle a gane cewa sai da kirkefi ya yage shi sannan ya cina ma. Don haka yanzu daga wannan magana nuna ma ƙarya ce a binnan ƙarara. To tun da ƙarya ce to bai yiwuwa ko in su annabawa ne ya zama na sun yi ƙarya. Wannan shi ne hukunci sahihi. Amma kuma ana iya dasa da han mutane ne domin salihin mutum ƙaddara na iya jin shi ya yi wani abu wanda ba daidai ba. Da ya duba ya ga rigar ɗan shi tabban ita ce. Amma kuma da mamaki ga irin wannan sifa a ce wai kirkefi ya cinye mutum bai tsaga riga ba, ba inda ta hude ko ɗaya. Hala nan tafi sai gane ba haka nan ba ne. Dama tun farko ya yi shakkun adawa da suke yi mai suna iya kake. Hala sai ce da su bal a'a ba maganin kirkefi ba ne. Sawwalat lakum anfusukum amra. Ku dai zukatanku sun ƙawata muku wani abu abinda kuka ga dama a kan Yusuf. Sabarun jamilun, don haka zan yi haƙuri mai kyau. An tambayi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu menene ma'anar sabarun jamilun, me an ma'ana haƙuri mai kyau? Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya ce abinda a haƙuri mai kyau shi ne in kai ya nema mutum ya yi maka zalunci ka ce amma na ya yi maka, kar ka sake dawo ma wannan magana. Saɓanin ƙabilan mu ta Hausa za ka kelanta ma duniya ka ya yi ma mutum ya zalunce ka, amma ka zo mazauna ka ce ai ni in ba don da an ka bani magana ba wallahi abin da ya yi ya yi min ciwo, ni in ba don gaba ɗaya ba dai abin nan na dake na ya yi mai wallahi kai ka sa abin da ya yi mini miye ma sai ka sake maimaitawa. In ka ce ka yage magana ba a sake tada ita kuma. Wannan shi ne fasabarin jamilun. Kamar yadda in ka yi ma mutum alkhairi don Allah to ba ka sake kuma ita dawowa kana maimaita labarin aini ne na baki riga aini ne na yi ka riga ka gama da wannan abin wanda ya kai saboda shi ya rubuta don haka magana ta riga ta ƙare. Wannan guda biyu kenan. Yace fasabarun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun, ni dai ina sanar da ku cewa Allah shine nake neman taimakonsa, shine nake neman agaje shi da kariyarsa. Ala ma tasifuna, ga abinda kuke siffantawa na mugunyar kalima na cewa ai an kashe ɗana. Wannan kalma ina neman Allah kar ya cika wannan lafazin mugun lafazi a na bakin ku. Allah kar ya tabbatar da wannan abu. Shi ne ma'anar wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sai kuma yake yanzu wannan kwaikwayi na tsakanin charatun da ake yi mana da baban su ya ko kwaikwayi ya tsaya. Amma dai zahiri ya nuna yana nan yana yi ne cikin bakin ciki, yana kwana cikin bakin ciki. Kaga wannan sun samu jarabawa domin ka sa mahaifinka ya kwana da bakin ciki matsala ce. Wani babban al'amari ne. Yanzu dai an dakatar da labarin shi. Ya ƙaryata labarin shi. Ya nuna musu dai taimako ne kada labarin su ya inganta yana ne cikin bakin ciki ko yoshi amma ku lura da wani darasi bai kore su ba domin yana daga cikin ɗabi'ar Hausa idan yarinya ta bijire an taki ko yaro ya bijire yana shaye-shaye an yi ya bari ya ki bari kawai sai a ce ma yarinya wallahi kaki sake shiga gidan nan wannan kuskure ne hukuncin yaro yana da bambanci da hukuncin yarinya ba a korar budurwa ko bazaura ko kuma a ce mace ko yarinya duk abin da sai ba a korarta a gida sai dai a san wane mataki za a ɗauka a yi burgata a gyara ƙwaƙwalwanta a kange ta a hana ta hurriya na fice-fice na fita ballantana ta je ta aikata wani abin da ba daidai ba in ka kori yarinya don kaga tana abin da ba daidai ba ka kore ta a gida abin da an rizon a sakamako ka ba ta certificate na lalacewa ka bar ta gida ka ci gaba da addu'a ka ci gaba da sanin matakai da kake ɗauka wannan shine abin da za ka iya ya mace in ba ubangiji ya shirya da ita wallahi mushkila da ne kamar da ku gani a nan Najeriya an samu irin wannan matsala wani gida ne inda hadda wani dattijo wanda ya saka dokar ta bashi ga yaya ne bai yadda iya ne su je ko ina ba amma kuma ikon Allah sai da mana shi mai gadi bayan dare ya yi sai ya ga wata mata kullum tayo lulluɓi da hijabi ta shigo sai ya buɗe gida ta shiga in su bahin ta yi sai ta hito sai ya buɗe mata gida sai ta koma gida shi a wajen shi mace ce shi ita wannan mata tana iskanci tun ba ɗaura aure ba wanda take iskanci da shi ai ya kamata ta ci gaba hatta gidan aure don haka sai ta ci gaba da suka ci gaba da wannan lalura yau da gobe yarinyar ga ba ta taɓa zuwa ko ina ba ubanta ya kange ta ba ta fita amma kuma ga shi yanzu yarinya ta fara harantsuwa ta fara amai idan ta ɗauki juna biyu to da bincike ya yi zurfi kai mai gadi a yarinyar nan mun ce ta kowace hanya ta biyo kada ka bari ta fita mun biya ka duk kuɗin da ya kamata mu biya ka me ya faru yanzu ga yarinyar nan da ciki kuma nan gidan ba wanda ya sai ya shigo gidan nan da namiji ballantana har ya shiga cikin ɗaki ya yi sanar da diyanmu me ya faru ya ce wallahi ba namijin da ya shigo nan amma akwai wata mata ta yarinya wadda take shigowa kullum a cikin gidan nan ina buɗe mata kuma in ta ƙare nan take kwana cikin gidan sannan take kwana idan gidan akwai kare babu hanyar da za a bi in an rufe gida kuma mutum ya sake ya wace a wurin dole sai a zuba aka dai bi yarinya wurin bincike har aka gano ai wallahi matan nan da ke shigowa namiji ne yana amfani da hijabi da tawahin mata sai a amince mai shiga lafiya lau cikin ɗakin matar ga ya zina da ita kuma ya kwana nan gobe ya sa hijabi ne ya tafiya a kai ranar da dai aka samu aka cafke shi kuma wannan abu ya faru shekara kusan shida ko bakwai abin nan ƙauren na moda yanzu kuma abin da yake faruwa kenan ga gidajen da suka sa kuli mai tsanani ƴan mata ba su fita mata gida ba su fita na ko ba su fita akwai handset akwai chatting wanda za su yi kuma za ta iya amfani da zai amfani da tawahin mata kuma yadda wata ba matar ga da ke shigowa tana zuwa wurin wanki tahiyar ta ba tahiyar mace ba ne tahiyar namiji ne na gidan yace ina shika yiwa ce wallahi ni ban yadda ba ana zuwa kuma tana dawa gobe da aka rige aka banye kai din nan bayan ta ashe wani tsumma ne ta daura don ta yi nun bayan ta dai sifa irin na mace sannan kanta kuma ashe namiji ne amma an yi dubara ne aka sa dan kwali aka yi wani dubara aka sa hijabi da gani dai sai kaga kaman irin abun gar ake ce ma hirgita maza kuma shine aka yi amfani da shi don haka wanda lokaci da muke ciki na yau sai dai wanda Allah ya kiyaye shi kurin kuma ya kiyaye mai zuri'arsa za mu ba da ƙarin haske a cikin wannan kissa can gaba inda Yusuf alaihi salatu wassalam ya gamu da fitinan mata to wannan za mu buɗe da wannan darasi sauran bayanai sai mu shigo da su amma yanzu abin da muke so a fahimta shine faifai akan Yaqub ya dace yanzu abin da za a ci gaba da shi shine magana akan Yusuf yana cikin rijiya Allah ya yi mishi wahayi kamar yadda bayani ya gabata darasin mu na ƙarshe a jiya Ubangiji ya yi mishi wahayi cewa shi ya hankuri ya kwantar da hankalin shi ba mutuwa sai ba a rijiya wata rana Allah zai dawo ya kai ga wani bagire wanda Allah zai ɗaukaka shi a kansu ga baki ɗaya dama in ba ku manta ba na cikin Qur'ani suratul qasas Allah yana cewa wa nuridu an namanna wannan ayar Qur'ani tana suratul qasas duk lokacin da uba ya dauki karan tsana ya azama mata da diyanta duk wani abu na tallafi ba a ba diyanta don bi don ba a son ta ita kuma ya gata ya gaban goshi duk wani abu wanda take bukata jikin shi na rawa ya kawo ranar aikin ta goma na arziki sai a yi amma wanga wadda an dauke ta maƙiya ba a son abincinta ba a son diyan da ta haifa kai wannan irin ta'addanci to diyan diyan waye wannan zalunci ne kuma matar zaman wa take yi kai can ku ya maza Ubangiji yana cewa wallahi kada ka dauki mace a gida ka aje doha kal mu'allaha ka aje ta babu kulawa na kwarai ka ce dai matan nan zama idda take Allah ya ce wallahi mutum ya shiga sai ta yi dai to shine Allah ya ce wa nuridu muna nafi anna munna ala alladhina sudifu fil ard duk irin wa'annan da ake mai da su banzayoyi a gida ake kaskantar da su ko kuma suka tashi marayi ba su da gata bahaushe wai maraye gatan ka Allah haka suka tashi wula gida babu abin kwarai kudin makaranta sai da wahala babu wurin kwana ko sutura ko kulawa da kwarai Allah ya ce wallahi muna nufin mu yi musu galihu mu yi musu baiwa mu ɗaukaka darajar su alladhina sudifu fil ard wa'anda aka mai da su banza a cikin gida wallahi za mu ɗaukaka su inji Allah wa naj'alukum a'immatan zuwa girman su za mu ɗaure musu gindi mu mai da su shugabanni wa naj'alukum alwarithin mu mai da su masu gadon mu ba su shugabanci mu ba su arziki mu ba su haiba mu ba su kwargini wanda duk inda za ka samu irin maɗaukaka yanzu za ka iske asalin tarihinsu suna ƙananan yara an mai da su wulaƙantattu shike ne sai Allah ya girmama su ya ba su mafita to yanzu Yusuf yana cikin rijiya ya samu wahayi cewa ya yi hankuri za a ɗaukaka daraja za a ɗaukaka shi bisa ga wa'incan masu mai makirci ikhwatu Yusuf kwatsam waja a tsayi ga fatake sun zo kan wannan rijiya da suka zo sai suka yi zango can gefe suka aje kayayyakinsu sai suka turo ɗaya daga cikinsu ana kira ne Malik ya je ya ɗebo musu ruwa a rijiya su baki ne don haka suna zaune wurin sai suka zo rijiya kai shine wa arsalu waridahum sai suka aika mai ɗebo musu ruwa dibo musu ruwa ya kai musu mazaunar su su sha kamar da ake aika yaro ko wani dan agaji ko mai sadaukar da kai ne ya mai jama'a hijima je ka debo mana ruwa wa arsalu waridahum fa adla dalwa sai yin dora shi bai san wani kawai wata shi ya argungu baya ta aihu sai ya ji kamar ya debo ruwa amma ruwan da dan nauyi kama jikin shi ya ci gaba da sha har ya fitar yana fitar makale da wannan guga ya rike ta ala sai ke ya bushuraya ya bushara ta yana yi ya bushara farin cikin tsintuwa shi yasa ya faɗi haka waƙila bushura ko ya bushura ya sunan abu ne na cikin ƴan kasuwa wallahi a'lam hadha gulam ce wannan yaro sai kowa kaga shi kuwa zai yi ji kalmar mamaki kuma a da bayi kun ga babu mamaki su yadda da cewa ai sun tsintuwa inda yanzu ne sai dai a nemi mai abu amma lokacin da adda bayi sun kaggamu da shi a cikin jeji rike shi da kai shi kenan ka bautar da shi ya zama bawanka amma yanzu da babu lalura irin ta bauta to kaga da an ga yaro irin haka za a ce to a kai ma mai gari a yi cigiya ko wani yaro ya zo ya faɗa cikin wannan rijiya wannan shi ne bambancin wancan hal da kuma wannan shi ne Allah ya ce wa asauruhu bida'a to wannan yaro fa da suka tsinta ko da yake sun ɗauke shi a matsayin ɗan tsintuwa bawansu to amma fa kuka manta zuciya na dar-dar-dar domin suna tunanin kada a zo a kama su ko kuma masu yaro nan su zo su karɓe abinci don haka su abin da ya kaftan ana trading by barter da yawa yanzu mutanen ba su san shi ba wato ba ni gishiri in ba kaman da a wancan lokaci ba kuɗi a akwai ba don haka za ka ba ni rago in ba ka akuya ko in ba ka bunsuru ka ba ni sa'i biyar na masara in ba ka sa'i biyar na da shi ne bai ba ta ciniki ne amma don haka Ubangiji ya ce sun sayar da Yusuf alaihi salatu wassalam da irin ciniki na trading bai ba ta ciniki na canjin kayayyaki wannan shi ne sahih abin da ya faru wallahu alimu maluna Allah masani ne ga abin da suke aikatawa Allah ya san wannan yaro ba bawa bane bawa ne amma na Allah amma babu bauta tare da shi kuma ba zai bari ya wulakanta don haka duk yadda ka kulla ba mutum ma kirki akwai wasu kasir da zaka ji wasu na cewa ai yan uwan Yusuf ne suka dawo suka sai da shi la yan uwan Yusuf faifan su ya kare sun yi gida sun je su kai ƙarya labari ya gabata don haka wannan abinda Qur'ani yake magana nan baki ne kurum suka zo ayari sayyara su ne suka sai da shi bida'a da ciniki irin na ba ne gishiri in ba kaman da ta hanya haka suka bada Yusuf alaihi salatu wassalam kar ku manta wani abu ya faru ne a Sham ko kuma Urdun na
wanda au min zamani وكانوا فيه من الزاهدين
كاجا ابين دا بك شا وهلا كا سامو با زي وهلا كا متونتا شي واشتروا دا هكا سوكا سيدا يوسف بثمن بحثين دراهم معدودة سوكا سيدا شي بثمن دا يان كودي bahasin yan kadan kudi yan kadan kwarai in aka auna daraja shi darahim yan dirhamomin da ba su wuce 20 ba wasu sun ci 40 amma ya tunin jai akan dirhami 20 mutum mai kyau irin wannan mai daraja mai haske a sai da shi dirhami 20 wa kanu fihi min al-zahidin kuma su sun wadatu da ƴan wannan kudin dan me dan ba ga jiki ba ba ga jinka ba yana da kyau mutane su sani duk wanda bai shawaya ba yaga kawai arziki gaban shi bai mutunta arzikin nan dan haka ko dan ka za ka yi makyauta ba shi kwata ko ka ba shi rabi ya sai ya wahala ya samu rabi ya cika domin barin mutane a yi ta ba su komi bulut yana cikin abin da ba su girmama arziki dan me don ba gaje ba su sha wahala ba kuma ku duba ku gani ƴan kasuwa ko a Nigeria sun fi kaffa da kashin kuɗi bisa ga ma'aikatan gwamnati ƴan kwangila ko kuma ƴan siyasa waɗanda za su ga kuɗi fala-fala yanda za su juya shi za ka ga babu nazari don me don suna ganin ai gudunma ba su za a yi saɓanin ɗan kasuwa a nan garin ko wani tajiri da ake ce mishi lawali black wani bawan Allah ya same shi gida shi ya gaya min maganar nan da kansa sai mutum mai karanta mai ƙarya na lalurorin shi na rayuwar gida da kuma iyaye ne sai tausayi ya kama wannan tajirin sai ya ɗebi kuɗi masu ma'ana sai ba shi yana ba shi ya yi godiya ya fito ya zo mazaunin su a nan cikin garin Argungu sai ya ciro kuɗi kai ina ka samu wannan kuɗin sai ta to abin banza ya gaban za ke tafiya duk suka ce mai kamar ya yake wallahi da gidan wani na fito na san su ba san ciwon kuɗi ba don da satuwa su ga gwamnati shine kawai sai ya ɗauki wannan kuɗi suna gaya mai sai ya ɗauko su kawai ya bani yana raha yana nishadi abinda ashari a in mutum ya maka alkhairi man sana'a bikum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fa dakhulu duk mutumin da ya maka abin arziki kar ka yi mai abin tsiya duk mutumin da ya maka alkhairi to kai mai mishi da alkhairi domin qur'ani ya ce hal jazaa'u insan illa al-ihsan babu abinda an sakamakon wanda ya kyautata sai dai a sakan kamai da kyautatawa in mutum ya yi maka abin ayaba ka yaba mishi in ya yi maka abin addu'a ka yi mai addu'a amma zukatan mutanenmu yanzu ya ƙeƙeshe ba su da mutunci kowa ma jifin yake ya ɗibi wane ne ya yi mai rana ciko shi mai dare wane ne ya mutunta shi ya kyautata mai ya yi mai sharri ka ga ma wanda an mutumin ka wanda ka taimake shi ka agace shi har ya kai inda ya kai sai ka ga in ana miki na kula maka sharri tare da shi ake yi wannan matsala ta faru a Adamawa a wani gari da ake ce Maganye wato akwai wani tajiri yana sha'awar taimaka ma mutane sai ga ɗan ciki ne wanda ya fi zama very close to him ya fi zama kudda shi kawai sai ya je ya shirya da barayi Amrobat cewa babana ya shigo da kuɗi kuma wuri kaza ya kai ni na ajiye ina son ku zo yau cikin dare ku ɗauke kuɗin nan ni ma ku sallame ni yanzu bala'in da yake faruwa kenan mafi yawan kidnappers da ake samu a Nigeria today a yau wallahi mafi yawancinsu wani ne na kudda a tajirin nan wani ne na kudda mai kudin nan shi ne yake kulla sharri ya kulla makirci saboda ya rena arzikin Allah na yau da gobe da ake ci dan abin da ake ba shi yau da gobe ana gurgunta kasuwanci a'a shi ma son yake yi ya zama daidai da alhaji dare guda kamar wani mutum da ake ce ma Ali and the Angel yan boko sun san da wannan tarihi a cikin Oxford English Book 1, 2 and 3. Kamar yadda suka ce he want to get rich quickly, yana son yayi kuɗi nan take, don haka ya dauki gida ne da ya gobara ya loda hauɗi abin toka kenan a kanawa ko sai da shi da sunan sugar a wani wuri ya je yaudara. To mafi yawan mutane yanzu na kudda su suke kulla musu sharri, ko kuma ka ai hida, kana dauke da kuɗin makarantar shi, kana dauke da kuɗin abincin shi, kana mai sutura, kana mai lalura gurgwado, a'a shi yau yake son yayi kuɗi fiye da uban, don haka sai ya je ya hada da Amrobat. To cikin barayin nan da ganye akwai yaron da Alhaji ne ya taba taimaka mai wasu shekaru baya, da ya saurari abin da dan yace, sun yi ittifaki za su shigo su dauki kuɗin nan, shi kuma sai ya saka hanya ya zo yace, Alhaji shi akwai fa matsala gobe a gidanka, dan kawa ne ya gayyato mu, ka san mu barayi ne, to ya gayyato mu mu zo mu yi amfani da bindiga, akwai kuɗi da ka ake wuri kaza mu dauko su. To ni ko ka taɓa taimako na lokaci kaza, Alhaji ma ya manta da ya taɓa taimaka mai, sai ce to yanzu abin da za a yi, an jima da dare zan kawo maka bindiga ta, in koya maka yanda ake harbinta da kukin ɗinta da komai. Babban abin da nake bukata, za mu shigo gobe cikin dare kamar karfe kaza, kakkai da kai bacci, ka laɓe gefe ɗaya, mutum uku ɗin nan da aka gaba suna tafiya, to na tsakiyan nan dan cikin ka ne wanda zai zo ya gwada muna inda kuɗin suke, ya sa mask yanda ba za ka gane shi ba, don haka na tsakiyan nan ka harbe shi da bindiga, ka kashe shi dan ka ne, kuma da ka kashe shi na yi maka alkawali za mu juya mu tafiya, mu sata ma za mu fata, domin wannan cin amana ya yi yawa. Alhaji ya yi godiya, aka zo aka koya mai bindiga, aka yi komai Adamawa. Shike nan kurum dare na yi gobe, sai ya ga mutum uku tafi a gaba, ga wasu kuma can baya su ma suna tafi kowa da bindiganta, bai iya harbi ba, yana kukin bindigan maimakon ya harbe ɗan na tsakiya, sai ya kashe na gaban su uku. Shi ko wannan wanda ya bashi sirrin abin, shi ko yana can baya, sai suka gudu, amma ukun dai an kashe su. Ko da safiya ta waye, ƴan sanda aka zo aka ɗebe mask aka bincika, sai ce wallahi wannan ɗan ciki na ne. To dama shi wanda ya gaya mata, Alhaji bayan haka zan zo an shi bindiga ta. Kwana ɗaya biyu ya dawo sai ya aiki bindiga. Kun ga yanda irin ake cin amana yanzu, ƴaƴanka ko direbanka ko yaranka, wani lokaci wallahi matarka ma ya kwaɗayi ya son in yi dukiya. Akwai matan da ke samu mazan su guba don su mutu su samu arziki, kuma kun ga gake su nan ko yanzu a Najeriya bai ƙare ba, na matar da kashe mijinta. Ai duk manufofin dai a cimma wannan dukiya ne. To shi ne yasa abinda muke so mu fayyace muku a cikin wannan darasi na wannan sura, shi ne duk mutumin da bai sha wahala ba ya samu dukiya da wahalan gaske ya mutunta ta, don mai bai jiga jiki ne ba a wurin neman ta. Shi yasa ya fi kyau da a nuna ma ƴaƴa gata kurum, ana ware miliyoyin kuɗi ana ba su, a biya musu tashin buƙatu, a sa su je su yi kwadago ko su yi aiki ko su yi wani abu mai kamata ainihi sana'a, don su ma ya zama sun sha wuya a wurin nemowa su haɗa, sannan a biya musu buƙatun. Allah ya sauwaƙe. Shi ne Allah ya ce washtarauhu bi samanin ba'sin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin. Don haka ɗan kuɗin nan kaɗan sun wadatu da shi Yusuf, ba ga jiki ba, ba ga jika ba, don haka duk abin da aka ba su abin nan ya isa. Wannan shi ne abin nan matsayinsu. Darasinmu na gaba, insha Allahu gobe, za mu tashi a kan fitina ta biyu,
ko kuma ina ne aka kai Yusuf, ina ne makoman shi take, daga nan da suka sai da shi to ina aka yi da shi, su dai ƴan kasuwa yanzu faifansu ya ƙare, sun biya buƙatansu sun tafi abinsu. Yanzu kawai abin da za mu ci gaba da shi to wannan bawan Allah menene a ƙarshe a gaba. Sannan abin da ya kamata mutane su sani shi ne wahala ga ɗa namiji a farkon rayuwarshi ba ƙasƙanci ba ne. Shimfiɗa ce na zama abin ƙwarai. Domin kar ku manta tarihin sa Ahmadu Bello rahimahullah da kuma dalilin zuwan shi boko da aka tura shi. Akwai tarihin da ya gwada an yi haka ne don a shirya mai ya tashi da kwarjini da haiba ya zama na abin nan ya ɗan kauce maharkar sarauta. Don haka aka ba turawa shi. Da yawa cikin arewa akwai ƴaƴan da ba a son su a gidansu. Don haka da turawa suka zo kafin mulkin kai sai aka yi ta tura waɗannan yara. Hakimi in ba ya son yaro bai son dattijo sai ya tilasta ya ba da ɗane sai ya ba bature. To irin waɗannan da ake ƙasƙantarwa a Najeriya wallahi su ne farkon mulkin siyasa farko ta Shehu Shagari 1979. Da yawansu su ne Allah ya ɗaukaka su a Najeriya har yau. Don a gwada muku in ba Allah ya tashi wulakanta mutum ba ta fuskar da dukkan wulakanta kake son ka wulakanta shi ba ka iyawa. Allahu a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan darasinmu na farko kenan, saura darasi.